يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تنتبه يا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا
أنا أتلا بقومتنا قصوم أولي أولي سورة أيهنجي أنا قصوم duwan hanya da kika sani ko wace iri ce wanda talaka zai ji dadi wallahi a gaje ce gwamnati ya kamata ya dubo in wace ne ne sa to yo wai 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 wannan wacin nan shi
mu je gaskiya matsala ce da kai ba kadan ba matsala ga mazajen mu sun mutu an kalkashe mu mazaje an kalkashe mu mudiya gashi na an bar mu da marayu abin da nake jin hankalin gwamnati gwamnati ta samu ta taimaka mu da mu
wallahi abinda zamu ƙara tuna mu gwamnati shine cewa alƙawara abinda ya shafi kamar matasa abu ne mai kyau a ƙara duba yanayin da matasa suke ciki
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sabuwar shekara da fatar an shekarar lafiya Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta farko a shekara ta 2023 a yunkurin shirin domin iyali na haska fitila da kuma nazarin matsaloli da ke ciwo al'umma tuwa ƙwarya da nufin jawo hankalin masu ruwa da tsaki su ɗauki matakan kawo sauyi yau shirin zai fara tashi a jamhuriyar Niger inda muka nemi jin ta bakin al'umma abinda suke so hukumomin ƙasar su sa gaba da kuma ƙara mai da hankali a kai batutuwan da suka ambato sun haɗa da matsalolin tsaro harkokin ilimi shan miyagun kwayoyi samarwa matasa aikin yi da dai sauransu kada an kai ku da nisa ga abin da waɗanda muka hira da su suka shaida wakilin mu Tamar Abari
sunana Malam Nuru Malam Hamisu a nan garin da magarab dangance da wannan shekara mun fuskanci ƙwarai ƙalubale na rayuwa fiye da ma yadda ake zato mun suka ɗauka a kan mu nan Niger duk wani abu wanda talaka zai ji daɗin rayuwar shi to ko ne ne daga bara zawa bana kuɗin shi don kawai yanzu a taƙaitun da ta kaka ce muke ciki yanzu da kaka hatta da hajiya kan same shi dala 80 dala 70 dala 100 to a yanzu kakan hatsin 130 140 gujiya da ake siya a kaka a siya ta dala 50 60 yanzu dala 100 kudi ya ƙara kudi gaskiya an fuskanci kalubale a ƙasai akwai matsalar ta tsaro kuma mu kanmu kullum ana fasaba da ana shigowa ga an bar kayan shaye-shaye datti iyan samari in ce ga sanar mai yugura suna tafiya takwas daga cikin su in kika duba akwai abin da suke sha na biyar bankwari ban iri tashi hankali da dan ka kana ta maka dan ka kana kaf 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 da shi gashi kana ba ma abin da zaka ruwa ma kanka asiri sai dan yaje dauko maka wata magana da ba ita ba tashi hankali wani irin yusa in yaro na fule sai Allah Allah kace kaga yaji yazo in makaranta yayi ta hankalin ka a tashi so kace sai kaji sallama shi sannan hankalin ka kwanta makaranta kanta da ake yi wannan makaranta ta boko dibati da irin abubuwan da ake fuskanta a cikin dibati da makaranta kanta yanzu a ce ina da misalin yaro takwas a makaranta a matakin firamare kowane yaro daya sai an biya mishi jaka guda kuɗi na uwan yara saboda sayan na kusa saboda sayan alli sayan abinda za a goge tabulo wani mai gadi wani sauransu kowane yaro daya da rayuwa ta yi tsada ina da biyu a matakin sakandare kowane ya an biya mai jaka biyu to kun ga dan lishi to wani irin tsari ne majinanci zai yi wanda za a fuskanta amma ya kamata a duba a gani gaskiya rayuwa ana cikin ugun tsananin rayuwa ba ma tsani na wasa to kiran ma zuwa ga gwamnati ana mana kira ga gwamnatin kasar mu a waye waye saboda a yanzu a nan kasar duk wani hanya da kika sani ko wace iri ce wanda talaka zai ji dadi wallahi a gaje sace gwamnati ya kamata ya dubo in wace ne ne sa to yo waye 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 wannan wacin nan nashi lalle bana gwamnati a ringa sai da hanzi ma mai rage a meri amma da abin da ake cewa da zai ishi ba karce guda wanda yake da kai sama mutum da dubu da wani abu majiyanci dubu da wani abu sai aka yi abin da ba zai ishi mutum 30 ko mutum 40 ba a wannan wata to ya kamata gwamnati ta duba ta dora sikeli ta auna abinta a hannun manoma ta sa tallafi ta maido shi ta tabbatar da abin da ake saidawa ya yi ga inda ya kamata sosai a sa ido akan haka kuma harakar karatu duk kasar mun yi kowace kasa arziki a duniya menene arziki muke da arzikin matasa mutanen kasar mu su da mutum miliyan 17 matasa ne a tsaya a nemi aiki a ba su hatta da wanda suke tsare a gidan kurkuku ka ajiya kawai a tsare sa haka a koya ma wani kafinta wani aikin moto wani sudir wani abu in je a duba a gani wanda yake da karamin laifi
a rigara a gyara shi a hudu shi kar a kai barawa a kuya a gama da barawar a kuya har ke ilimi tana buƙatar kulawa kwarai nan jami'a da magana yanzu a jarraba wanda aka yi matakin shiga jami'a na bana ja da magana din nan baya ko kuma yara suna da shi karatu ya kamata a gyara
an so to to wannan shekara dai sabana dai ta kuma ce dai yanzu dai mun ci alhamdulillah amma a cikin wannan shekarun dai mu dai gaskiya matsala ce da kai ba kadan ba matsala fanni kala kala ga matsalolin abinci yayi tsada ga matsalolin rayuwar mu dai haka ga mazajen mu sun mutu an kalkashe mu mazaje an kalkashe mu mudiya ga sun an bar mu da marayu abin da nake jin hankalin gwamnati gwamnati ta samu ta taimaka mu da mu ga rayuwa tsada ga likita ga lokacin ma da muke dan kwadai in diyan mu sun shiga su zama wani abu su dan taimaka mu tallafa mu ita ma lokacin ga ta nan duka tana tallafin da ga wannan tashin hankalin tashin hankalin da ake an kalkashe yara duka an bar mu da marayu ga lokacin ba tukirki ba ga likita in diyan mu bisir lahiya an muka je kawai maganin matsalolin tsohon magani na tashin hankali musamman ma a cikin wannan harkokin matsalolin da mu mata yanzu mu mata gashi nan wahala muke sha ga shi mun da jarin turki sun gwamnati ta samu ta tallafa mu ta sama mu mujari mu mata musamman mata a cikin kashi 100 mata kuma kashi 80 duk mata ne suke shan wahala da ɗiyan su da yara marayu an bar su suna wahala ana guje guje duk in ka zo kai ne arman diya kai ne ba su abinci kai ne biya musu kuɗin lokal dukkan abu kuma babu sana a kirki babu sana a kirki to muna roƙon gwamnati dan Allah da Annabi ta maida hankali wajen mata a taimaka ma mata musamman ma mata wanda mazajen su suka mutu an kashe musu ɗiyansu an kashe musu yara ga su nan muna ta wahala da yara kuma babu sana'a da za mu yi rikakka mu kama ɗiyanmu mu biya musu lakwal a ba su jari a taimaka
su na na Yoruba Rosha Musudin muna tuni da cewa alƙawarin da gwamnati ya yi musamman abin da ya shahi aikin matasa tattalin arziki na ƙasa da kuma harkar ilimi abinda zamu ƙara tuna ma gwamnati shine cewa alƙawara abinda ya shahi kamar da zancin da nayi matasa abu ne mai kyau a ƙara duba yanayin da matasa suke ciki duba da irin yadda ɗalibai yanzu kowane lokaci ga sunan sai yawa suke za a ce digiri diploma iri alhali matasa sun ƙare karatu kuma suna buƙatar a sa su a yanayi mai kyau da cewa su samu aiki kenan abu ne wanda ya kamata a yi mai duba na musamman sannan kuma aka koma ɓangaren tattalin arziki za a ce mutane sun fuskanci matsi na tattalin arziki abinda ya shahi kasuwancinsu abinda ya shahi tsori kenan kuma abu ne wanda ya dace a ce an sake dubawa saboda a tallafa ma al'ummar ƙasa su samu sassauci da sauƙin rayuwa inda aka duba kullum cikin tattalin arziki ƙasar Nijar tana da arziki na ƙasa za a ce zinare ne za a ce man fetur ne da dama to amma ba a ganewa cikin yanayin da ɗan Nijar yake rayuwa kenan ana iya samu matasa su samu aiki ko kuma a tallafa musu tunda akwai da yawa sun ilimi saman ya ne za a yi aiki su yi aiki a ma'aikatar tsaron ko kuma su taimaka dai su ma su sa hannunsu kenan tunda sun yi wannan karatun a ba su dama a sanya su su samu aiki wannan ɓangaren ta'addanci wanda matasa suke ta shiga ciki yau idan aka yi duba menene take sa suna shiga ciki rashin wannan aiki ka yi karatu ka ƙare ka cancanta a ɗauke kurun ba a ɗauke ka ba kenan a san yadda za a yi a forma wannan ɗaliban a taro su a yi wayan musu da kai abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda zai ba su dama su zo su kama aikin ƙasa su yi kishin ƙasa kenan a kori ta'addanci a cikin ƙasar Nijar ɓangaren shaye-shaye shi ma dai abu ne wanda gwamnati ya kamata ta ƙara ƙaimi ta ƙara ƙoƙari wajen wayar da al'umma duk da cewa akwai wasu ƙungiyoyi da dama a cikin jihohi wanda suna ƙoƙari akan wannan kenan ya dace gwamnati shi ma kama musu ya ƙara ba su goyon baya da tallafi wanda zai ba su dama su wayar da matasa saboda shaye-shaye za ku gani matashi cikin shekarun shi 25 ya shiga al'amarin shaye-shaye kun gani wannan ba a taron ya yi gobe mai kyau
kada kenan daga cikin abin da ke ciwa al'ummar jamhuriyar Nijar tuwa ƙwarya batutuwan da idan ta kama za mu bi diddigi ɗaya-ɗaya domin jin matakan da hukumomi za su ɗauka na kawo sauyi da inganta rayuwar iyali muna godiya ta musamman ga wakilin mu Tamar Abari da ta ba da gudunmuwa ya yi kallabin shirin a wannan shekarar da fatan shekarar za ta kawo ci gaba ta kowace fuskar rayuwa da ingancin rayuwar iyali sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi kasashen kamaru da Ghana a duk lokacin da kuke bukata za ku iya sake komawa ku saurari wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
wadi ko kan wadi. In you do go, you're gonna